Bagi menyangkau ya. Goyon bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna wa ɗan takarar jam'iyyar Labour Party na ci gaba da zafafa siyasa a ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya fito karara ya nuna amincewa da goyon baya ga dan takarar shugabancin kasar a karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi a yayin da ya rage kasa da kwanaki 50 a gudanar da babban zaben kasar. A cikin sakonsa na murnar sabuwar shekara, Obasanjo ya bayyana Obi da cewa ya fi dukkan sauran abokan takararsa cancanta la'akari da shekaru da kwarewar aiki da yake da ita da kuma wasu halaye da dama da ya ambata. Ko bayan Obasanjo ma wani jigo a yankin kudu maso kudancin Najeriya, Edwin Clark, shi ma ya bayyana amannarsa ga Peter Obi akan sauran 'yan takara. Wannan lamari dai ya ƙara zafafa fafutukar siyasa 'yan kwanan nan, inda jam'iyyar ta Labour Party take ganin wannan babbar alama ce ta samun nasararta a zaben na watan Fabrairu mai zuwa. Yusuf Datti Baba Ahmad shi ne mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Labour Party.
Kyakkyawan shaida ne muka samu daga tsofaffin shugabannin ƙasa. Yanzu haka idan akwai mutanen da ke da kishi da kuma sanin ainihin ciwon ciki da ciwon kan ƙasa baki ɗaya, don akwai wanda ke suke da basirar zaƙulo wanda suka dace daga ɗimbin yawan jama'ar 'yan siyasar Najeriya, tsofaffin shugabannin ƙasanmu su ne a kan gaba. Maganan suku ba abin da za a yi wasa da shi ba ne. Wanda Allah ya taimaka ma ya yi shugaban ƙasa na shekara 11, to maganan shi ba maganan wasa ba ne. Kuma duk Afirka yana cikin dattawa da ake ji da su. Duk wanda ya ce maganan tsohon shugaban ƙasa maganan shi ba abin ɗauka ba ne, to yana da damuwa. Lallai-lallai sun san abin da suke faɗa cewa Najeriya ba ta taɓa samun irin wannan garabasa na 'yan takara dai, wanda ya fice a kasuwanci sannan ya zo ya nuna a lokacin da ya yi gwamna. Ya zo ya samu mabiyi wanda ya fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa, inda babu shi, inda ake fama da rashin ilimin. Suka gaurayu suka zo duk faɗin ƙasar nan, abinda ba a sani ba, farar ɗaya aka zo aka san su, dama sanannu ne. Amma yau a jami'ai su ake fama da su a ko'ina, daga cewa aida a yanan gizon wuce da suka ga al'umman Najeriya sun haɗu sun fito miliyan march, sai aka koma a yi cewa ba mu da tsari. Suka ga tsarin nan ya fito, suka koma ai wai ba mu da kuɗi. Suka ga yau ba mu taɓa ƙasa a gwiwa wajen wani abin da ya dace mu yi ba, suka koma ai wai ba za mu ci zaɓe ba. Kuma alamu sun nuna mu za mu ci zaɓen nan, Allah ya yarda. Ba tsohon shugaban ƙasar da zai sauya kunyata. Wurin ɓata mu gina mu suke yi, wurin zagin mu ɗaukaka mu suke yi. Abin da ke faruwa kenan. Saboda haka mun samu kyakkyawan shaidu daga tsofaffin shugabannin nan namu, da wanda suka yi na shugabannin ƙasa, da kuma shugabanni na wasu al'amura irin su E.K. Clark da saura dai da aka sani.
A yanzu kuna da yakinin cewa za ku kai magaci, musamman ma yadda ake ganin ba ku gama ratsawa cikin arewacin Najeriya ba?
A'a, Hajiya, mun ratsa arewacin Najeriya kamar yadda muka ratsa tsakiyar Najeriya. Wato faɗan magana a siyasa bai da wuya, maimaita abin da aka faɗa bai da wuya. Abin da ke da wuya shine a ji a tabbatar da abin da ake faɗa haka ne. Saboda yau babu inda rashin tsaro ya lalace kamar arewacin Najeriya, kuma babu wanda suka yi ikirarin gyara tsaro a Najeriya kamar mu. Saboda haka mu ne ko muka ratsa Najeriya ba sauran jam'iyyun. A tambayan ki na cewa ko za mu ci zaɓen nan, in Allah ya so ya yarda, zaɓen nan kamar mun ci zaɓen nan ne. Me yasa ku nake gaya miki haka? Saboda a siyasance APC na takara, PDP na takara, amma a ƙuri'ance ya kamata a ce ba sa cikin takarar nan. Saboda duniyar yau ba ta jiya ba ce, ba ɗan shekara 80 ake nema ba, na farko dai. Na biyu, musulmi ne ɗan arewa ke gama shekara 8, sannan sunan ƙasarmu tarayyar Najeriya ba masarautar Saudi Arabia ko jamhuriyar Islama ta Iran ba, ko ta Libya ko ta Mauritania, Najeriya. Kuma Allah baya kuskure, shi ya haɗa mu. Tarihin Najeriya ya nuna cewa mu yi ne su yi ne. Cikin mu uku nan da ke gaba, APC dai ba ta cikin lissafi, saboda gauraya musulmi da musulmi bayan musulmi, duk da cewa ni musulmi ne mai Allah mu kishi addini na bana boye wannan a duniyar mu ta yau wannan abun ba zai zauna ba na biyu PDP a Qur'ance ita ma bai kamata a ci tana cikin lissafi ba saboda ta yi shekara 16 sannan ta yi shekara 8 tana alƙawarin cewa ta gyaru ta canzu wannan abun ya ba miki jam'iyya daya a Labour Party inda Peter Obi da ni muke
to sai dai kuma tsohon sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa Sanata Ibrahim Umar Tsauri yana ganin cewa sam wasa wuka a ranar sallah baya tayarwa kari hankali
Obasanjo ya kamata a kalle shi a ga a halin yanzu ya Obasanjo yake idan kana da hali halinka zai bi ka ko a ina kake Obasanjo ya sha fotin maganganu irin waɗannan waɗanda kullun so yake kada ɗan Najeriya su mance da shi ke za ka ga cewa sa'ad da biye tashi zai magana da take abin da kike control ba shi tun ranar da Obasanjo ya kama katin PDP ya keta in ka lura sai ya rasa mutunci zahiri a idan mutanen Najeriya musamman mutanen PDP don haka yanzu ya tsufa ya kai matsayin da in yayi maka magana in an jima in ka dawo bai iya maimaita ta idan ka tuna 2019 with the same Obasanjo ne yace a zabi Abubakar Atiku Abubakar don ba kamata to wannan Atiku Abubakar din canzawa yayi da Obasanjo ya zo ce yanzu a zabi Peter Obi to Peter Obi in Peter Obi na kallon yana takara ne to ai sai ya dauka cewa kafin shi a wancan lokaci an fadi ma Atiku Abubakar wannan magana kuma Atiku nan yana takara saboda kai idan ya zo yace a je a Peter Obi ba mu ce yayi kuskure ba sai dai ina so a sani cewa Obasanjo sunan siyasa gare bai daraja a siyasa don haka mu auren mu wannan magana ba ta damu hankali ba in fact a gaskiya magana kawai ba a yi ta ba shi kan shi ta Obi in yana da hankali yana jin siyasa ta zahiri ba zai yadda cewa Obasanjo daga gaske yake ba sai dai Obasanjo ya kwashi ya share iska ya faɗa abun da yake so ko dai da Dr. Obi ko dai da dama inyamurai ko dai da dama kuma wadai ne ko ɗan Labour
Sanata Tsauri jam'iyyar Labour Party din nan fa suna ganin cewa a da kun dauki al'amuran su kamar wasa amma yanzu sun fara yi muku barazana sun fara wato tada muku kura kasancewar kuna ganin yadda jama'a suke tururuwa suna bin bayan su
ita siyasa auna ta ake mutumin da ke Labour Party yace maka zai ba PDP da APC mamaki to ya ba da mamakin da ya magana ya yi zai suka tuba gada abin mamaki ce ba wai maganar Labour ba a'a mu Labour kaman ba jam'iyya muka dauke ta ba gaskiya mun dauka dai kawai ya kungiya ce ta wasu ƴan mutane wanda suke ganin kaman za su tada kura amma gaskiya kuma da kiyosu a wani matsayin da zai tada mu na hankali ba babu shakka na sha hudi ƴan takarar su sun cancanta amma jam'iyyar su ba kowa take ba saboda ka ƴan kai takara a jam'iyyar da bai kamata kai takara ba ko miki cancanta a iska ne saboda mu ba mu jayayya da irin waɗanda ke maganganu waɗanda ba su da tasiri a siyasance mu koma muna maganar cewa Labour ta ce za ta ba da mamaki to ai kuma duk wanda zai ce to ma mun hauka ce kenan saboda ka ba mu rumu cikin wannan magana ba abinda muke magana mu jira muke yanzu lokacin zabe ya zo ka ga yadda ƴan Najeriya za su da APC ba Labour ba Labour ba issue bace ka bari ka ga yadda ƴan Najeriya za su da APC za su kankanta ta su mai da PDP mulki su mai da APC in ta iyawa a dawa wannan kuma shi ne gaskiyar magana
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.